This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barka ku da safiyar yau Litinin 29 ga watan Afrilu na shekara ta 2024. Aisha Mu'az ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safe a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Ibrahim da kanin labaran.
To Aisha, sojojin Ukraine na dada janyewa daga wasu fagagen dagaya yayinda sojojin Russia mafiya yawa ke dada dannawa gaba. Kasar Burkina Faso ta sake dakatar da wasu kafafen yada labaran kasa da kasa da dama waɗanda ke zargin sojojin kasar da tauye haƙƙin dan adam. Sannan shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi magana ta wayar tarho jiya Lahadi kan yakin Gaza.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji yadda wasu mutane da ake zargi masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ne suka haɗu da ajalin su a jihar Taraba.
Da aka kama su aka kaci office din Hunta da dare sosai sai kidnappers sai suka haɗa kuke suka zo za su kwace wa'innan sai ɗaya daga cikin wanda suka kama asalin masu karafun kenan sai ya gudu sai aka kashe ɗaya.
Sannan za a ji makasudin dakatar da shugaban kungiyar askarawan zamfara da gwamnatin jihar ta yi.
Mu matsala da shi kanci shugaban wannan da muke cema community protection guard wa'anda na nada bisa ga kan irin wasu kalamu da ya zo yayi a gidan radio wanda ba daidai bai ba kuma da yawan su ba haka bane ba.
Kamar yadda muka saba a rana irin ta yau Litinin, Sarfilu yana nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda zai kawo muku ci gaban shirin da ya gabata akan zargin da ake yi wa shugaban kungiyar niyyata Allah na jihar Adamawa da karbara da kuma baiwa kwamishinan yan sandan jihar Toshiyar Baki. To amma dai yanzu sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran. Sojojin Ukraine waɗanda ba su kai na Russia yawa ba na ta janyewa daga fagagen daga a gabashin Ukraine yayin da sojojin Russia ke dada dannawa zuwa yamma, a cewar General Alexander Siski na sojin Ukraine jiya Lahadi. Shugaban Ukraine ma Volodymyr Zelensky ya sake kokawa ga abokan arziki da su tura ƙarin makaman kare sararin sama samfurin Patriot cikin gaggawa. Siski ya ce sojojin Ukraine da aka yi wa yawa sun janye zuwa sabbin fagagen daga a yammacin wasu ƙauyuka uku da ke gabashin wurin da ake fafatawa inda Russia ta girke ɗumbin sojojinta a wurare da dama. Kasar Burkina Faso jiya Lahadi ta sake dakatar da wasu kafafen yada labaran ƙasa da ƙasa da dama, wasu ma har sai yadda hali ya yi saboda asalin da suka bi wajen bayar da wani rahoto mai zargin sojojin kasar da karkashe mutane ba bisa ka'ida ba, a cewar hukumar kula da harkokin sadarwar kasar. Wannan ya biyo bayan wani al'amari makamancin wannan a makon jiya lokacin da Burkina Faso ta dakatar da shirye-shiryen muryar Amurka da na BBC na wucin gadi bayan da suka yaɗa wani labari inda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ke zargin sojojin Burkina Faso ɗin da cin zarafin bil'adama. Cikin kafafen labaran da aka dakatar a ƙarshen makon akwai jaridar Faransa ta Le Monde Quest France da jaridar Guardian ta Burtaniya da Radio Deutsche Welle na Jamus da gidan talabijin na TV5 Monde na Faransa, a cewar babbar hukumar kula da sadarwa CSC. Shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi magana ta wayar tarho jiya Lahadi kan yakin da aka shafe watanni kusan bakwai ana yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas a Gaza. To amma fadar White House bata nuna alamar ana gab da cin matsagaita wuta ba. Wani bayanin fadar White House na cewa shugabannin biyu sun yi nazarin tattaunawar da ake yi ta neman sakin waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma tsagaita wuta a Gaza nan take. An ɗau tsawon watanni ana shirin shiga wata tattaunawa ta tsagaita wuta, to amma hatta tattaunawar da ake tsakanin Isra'ila da Hamas tare da taimakon Amurka da Masar da Qatar ta cije. Fadar White House ta ce a wata tuntubar Netanyahu da yayi, Biden ya jaddada matsayar shi da wasu shugabannin kasashe 17 cewa Hamas da gaggauta sakin mutane wajen 100 da ta yi garkuwa da su ta kuma amince a tsagaita wuta. Amurka dai ta yi ta kokarin ganin an tsagaita wuta na tsawon makonni 6 akalla.
Madalla, kafin mu kawo muku sashen labaran na biyu, za mu bude taskar rahotanninmu wanda zai kai mu jihar Taraban, Najeriya, wanda ke arewa maso gabashin kasar, inda al'ummar garin Sankani da ke karamar hukumar Arukula suka yi arangama da wasu mutane da ake zargi masu garkuwa da mutane ne, wanda ya kai ga kashe 4 daga cikin mutanen. Wakilin muryar Amurka Lado Salisu Garba na dauke da cigaban labarin.
A Najeriya da yan ta'adda da garkuwa da mutane domin neman kudin fansa na cigaba da cin karen su babu buka a shiyar arewa maso gabashin kasar, musamman a jihar Taraba, inda yan bindigan ke cigaba da walwalar su a wasu yankuna na jihar. Koda a baya-bayan nan ma yan bindigan sun yi sanadiyar kashe wani basarake mai daraja ta 3, sai gashi yanzu kuwa yan yankin Sansani da ke karamar hukumar Arukula a jihar Taraban su ne suka yi artabu da yan bindigan, lamarin da ya sanya yan garin suka yi bata kashi da wasu wadanda ake zargi yan ta'adda ne a yankin Sunkani da ke karamar hukumar Arukula a jihar Taraban. Har lamarin ya yi sanadiyar kashe wadanda ake zargin su 4. Wani matashi wanda lamarin ya faru a idonsa ya koshe damun yadda lamarin ma ya kasance ta wayar talaho tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba.
Da aka kama su aka kashe office din Hunter da dare sosai, sai kidnapper sai suka haɗa group suka zo za su kwace wayannan ɗaya daga cikin wanda suka kama asalin masu karafun kenan, sai ya gudu sai aka kashe ɗaya. To wayanda suka zo radio din wayannan ɗin kidnappers ɗin kuma sun ce aka kashe mutane. To ɗaya daga cikin su da ya koma gida zai je ya kwanta, sai aka je aka kama shi a gida. Garin kama shi ɗin Rehargis ya tashi, sai aka kashe shi aka kona shi da wuta. To ya zama gawa 4 kenan wanda suspected kidnappers.
Faruwar wannan al'amarin ke da wuya, wasu daga cikin mazauna yankin garin Sunkani da ke karamar hukumar Arukula a jihar Taraban sun mini bayani dalla-dalla ta wayar talaho, tare da nuni da cewar wannan ba shi ne karo na farko ba, shi ma wanda ya bukaci da a saka sunarsa.
Gaskiya abu ya faru a Sunkani abun mamaki, abun takaici, amma muna kare godewa Allah. Mu a Sunkani wannan abu ba shi ne na farko ba, wannan abu an yi shi, Allah ya yi ikonsa, yau an sake an yi shi. Domin shin ba na iya mantuwa shekarun baya da suka wuce an samu ƴan gari masu hannu a cikin wannan abu, su ma babar su ba an musu kisa irin waɗannan. Belle kuma yau an samu mutane da suka tsaya a bayan gari suke hana mu kwanciya, suke hana mu yin zaman lafiya a Sunkani. Yau Allah ya kawo mana cikin sauki, aka san ba aka haɗu wasu daga cikin su, babu abun da zamu faɗa sai dai mu shin mun gode.
To ko mahukuntan karamar hukumar Arukula a jihar Taraban suna da masaniyar wannan al'amari? Tambayar kenan da newa shugaban karamar hukumar Arukula a jihar Taraban Honorable Ismail Zakari, wanda yace
shin dai an kada a samu su da makamai suka taba kashe mutane 4, duk mutumin da aka same shi da makami bai ba zargi a cikin sa.
Na al'amarin ya faru kenan?
Ya faru
a wani yanki ne haka na Sunkani?
A cikin garin Sunkani.
Yanzu wani hali al'umman wannan yanki ke ciki?
A Sunkani yana zaman lafiya ba damuwa komai, abinda aka nan bai shafi kowa ba, ya shafi wanda aka same shi da makamai ne, su ne kawai shafa.
Wani kira kake da shi ga al'ummar ka na karamar hukumar Arukula?
Ina kira da al'ummar Arukula gaba daya ko a ji tsoron Allah.
Wannan ba shine na farko ba ko na biyu da al'ummar ke dakile ta'addanci da yan ta'adda a yankin nasu? A yanda nake kokari hada wannan rahoton, na yi ta kokari domin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar Taraban, amma hakata bata cimma ruwa ba. Na aikewa kakakin rundunar yan sandan jihar Taraban sabon kartar kwana, ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoton shiru kake ji. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
An gaishe ka Lado. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim da karshen labaran duniya.
To Aisha, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya sake kulla wata alaka ta ƴan ra'ayin riƙau da Prime Minister Hungary Viktor Orban idan ya ci zaɓe a watan Nuwamba. Trump wanda ake ganin shi zai zama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican a zaben shekara ta 2024 yayi wannan furucin ne a jawabinsa ga babban taron ƴan ra'ayin riƙau CPAC da aka yi a Budapest. Babban taron ƴan ra'ayin riƙau din na CPAC ya dade da zama mai matukar tasiri a siyasar ƴan ra'ayin riƙau a Amurka. Yanzu ya yadu a yammacin duniya. Ganin wannan ne karo na uku da ake yin shiyar turai na taron na CPAC a Hungary. Mai masaukin baki kuma babban mai jawabi Prime Minister Viktor Orban ya ce ƴan ra'ayin riƙau na da damar kwace mulki a wani babban zaɓe a wannan shekarar. Sannan ya ce,
Make America great again, make Europe great again. Hoira Donald Trump.
Ya ce a sake farfado da martabar Amurka, a sake farfado da martabar turai. Sai ka yi Donald Trump, sai kun yi ƴan rajin kare diyaucin turai. A ƙarshe, ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da jami'an diplomasiya sun soki wata doka wadda majalisar dokokin ƙasar Iraki ta kafa a ƙarshen mako ba tare da yaɗawa ba, wadda ta tanaji hukuncin fursuna mai tsanani ga ƴan luwaɗi da maɗugo da masu canza jinsinsu. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya faɗi a wani bayani cewa dokar da aka kafa jiya Lahadi a tabakinsa na barazana ga nau'ukan mutanen da suka fi fuskantar haɗari a Iraki. Ya ƙara da cewa za a iya amfani da wannan dokar wajen tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da bayyana ainihin yadda ake. Ya yi gargaɗin cewa wannan dokar za ta hana saka jari daga ƙasashen waje. Tuni dai gamayyar kamfanonin kasuwanci na ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa irin wannan mataki na wariya a Iraki zai gurgunta kasuwanci da cigaban tattalin arzikin ƙasar. A cewar takardar bayanin, sakataren harkokin wajen Burtaniya David Cameron ya yi kira wannan dokar mai haɗari da kuma tayar da hankali.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A ci gaba da kawo muku tattaunawar da muryar Amurka ta yi da gwamnonin arewacin Najeriya nan su goma da suka halarci wani taro da cibiyar nazarin zaman lafiya ta Amurka ta yi a birnin Washington DC. Na tattauna da gwamnan Zamfara Dr. Dauda Lawal Dare akan makasudin dakatar da shugaban askarawan Zamfara, wanda tun farko masana harkokin tsaro suka yi bayani cewa akwai buƙatar a yi taka tsantsan la'akari da irin ƙwarya-ƙwaryar horarwar da askarawan suka samu. Ga abin da yake cewa,
mun samu matsala da shi kanshi shugaban wannan da muke cema Community Protection Guard wa'anda na nada, bisa ga kan irin wasu kalamu da ya zo ya yi a gidan radio wanda ba daidai bane ba, kuma da yawansu ba haka bane ba. Shi sakataren gwamnati ya ga cewa bai kamata a ce kana ma'aikaci ba ka zo ka yi irin wannan kalami ballantanama in ba ka da wata hujja. Abubuwan da yake magana da yawansu mun riga mun yi, me zai sa zai zo ya irin wannan? Ya yi magana akan cewa ba a ba su kuɗaɗe ba a local government, wanda yake ni kuma na san cewa ina Saudiya. Commissioner tsaro ya aika min da takarda, kuma na sa hannu akan cewa a ba kowane ƙaramar hukuma kuɗaɗe na kula da motoci da makamantansu.
Amma ba ka gani ko an samu irin matsalar nan da ake samu a Najeriya cewa an yi aiki ɗan aiki bai idda ba?
Haka ba zai yi ba. Kuma inda shi kan shi yando ta bai kyauta ba, ina tare da shi a ƙauren na Mauda, kuma mun gaisa. Inda akwai irin wannan matsala, sai ce gwamna ina son ganin ka. Ko kuma a lokacin ma zai iya gaya min cewa ga irin matsalolin da yake fuskanta. Wato abinda mutane ba su sani ba shine muna cikin wani hali ne na ƙaƙazami. Kafin ma a bari mu yi wannan Community Protection Guard mun wahala. Kafin a bari mu sai bindigogi, ni na san wahalar da na yi. Saboda haka irin wannan abubuwan ba wai ko da shi za ka zo ka faɗa ma al'umma irin matsalolin da ke ciki ba. Abinda za ka yi kawai kai dai ka yi abinda za ka yi, ka tabbatar da cewa ka shawo wannan matsala, ba ma wai sai ka gaya ma al'umma ba. Ana ba shugaba ai mai uzuri kuma a tambaye shi aji abu ne wanda ni ne fa ne tunanin cewa bari in zo in yi wannan don kare al'umma, kudaden da muka kashe kadai na training mutanen nan da albashin da bindigogin da muka saya biliyoyi ne ba abun wasa ba.
Wani irin sauyi ko kuma akwai wa'adi da zaka iya bayarwa domin mutane su ga sakamakon wannan taro da aka halarta?
Matsalar tsaro kin sani ba zaka iya bada wa'adi ba. Dan da za a iya bada wa'adi da zan iya ga miki cewa cikin kwana biyu da zan gwamna da na riga na gama wannan matsala. Amma abu ne wanda yana daukar lokaci, abu ne sai kai zurfin tunani, abu ne sai ka samu taimako. Saboda abin da zan iya cewa ni da san tsakanin da Allah maganar tsaro yana zuciyata, kusan shine babban matsalata.
Sama da shekaru 10 Zamfara take fama da matsalar tsaro,
kuma
kana tsare da wannan kafin kai tsaya takara.
Kware.
Wani irin shiri kai don tunkarar matsalar tsaron?
Wato na farko kamar yadda kake sani, tun kafin in nemi gwamnan nan na san cewa kuma har ga Allah da na shigo din na yi abubuwan da zan iya yin bakin karfina don in tabbatar cewa na kawo zaman lafiya a Zamfara. Kamar yadda kika sani, na dade ban da soja, ban da dan sanda, ban da civil defense, sai yanda gwamnatin tarayya ta dini. Saboda haka ina nan ina bin su sawu da kafa don mu samu fahimta, don su taimaka mana, su ba mu sojoji, su ba mu yan sanda, su ba mu makamai da sauran na'urori wanda za mu iya shan kan wannan matsala ta tsaro da muke fama da shi.
Gwamna Dauda Lawar dare kenan yayin wuta tattaunawa da muryar Amurka. Kada dai a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sannan a duk sa'ar da ake so za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sannan ana iya bibiyan mu a shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook, X da Instagram domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma lokaci ne da Sarfilu zai gabatar mana da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum don bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau za mu daura kan batun zargin da ake yi shugaban kungiyar mai ta Allah na jihar Adamawa na karɓa da bayo kwamishinan ɗan sandan jihar Toshiyar Bai. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Masu sauraro har yanzu shirin yana jihar Adamawa inda muke duba yadda tsaye gumi ya janyo kama shugaban kungiyar mai ta Allah na jihar Alhaji Ja'oji Isa. Tun farko dai labari ne ya fito daga fadar hakimin Belal dan lawan din Muba Alhaji Abubakar Murtala cewa Ja'oji na amsan na gora daga hannun barayin daji yana kai wa kwamishinan yan sanda na jihar. Wannan labari ya kai ga kama Ja'oji har kuma aka bude bincike don tantance gaskiya da aka santa. Rundunar da ta kama Ja'oji don gudanar da bincike da zimman nesan ta kwamishina daga zargin. Kamar yadda a makon da ya gabata idan watakila mai sauraro na biyar da shirin hakimin Belal Alhaji Abubakar Murtala ya tabbatar da cewa wannan batu ba gaskiya bane.
Babu wanda ya kawo maganar kwamishinan yan sanda a cikin wannan al'amarin Malam Lado. Sa maganar cewa yana karɓar kuɗaɗe don ya ba kwamishinan yan sanda an faɗe shi ne kawai an yi kiro ne kawai ya kan. Ya sani na ka san akwai abubuwa da suka taso na maganar mutane mu Fulani da kuma Hunters Vigilante da aka samu ƴar matsala aka ɗauko su aka zo su aka kawo su a nan mutum ka ɗauki ce su kuka ba su su mutanen Wajen Adama. Wajen su ne shugabanni Fulani. Amma na maganar wai an ba da kuɗi ga shama ne ko don ya zai ba da ya kwamishinan yan sanda wannan ba daidai ba ne. To wannan shi ne gaskiyar al'amari. A ce wani ya ba da kuɗi ga don ya kawo kwamishinan yan sanda babu. Tun kwamishinan yan sanda don a tabbatar da wannan maganar an haɗa mu da ni a matsayin na shugaban shi yaki da dalilin su mutane masu ne shama ɗin an zauna an kofa yanki juna ba haka ba ne. Ka je da maganar.
Yanzu haka ana ta yama hazo hankula sun tashi tsakanin magoya bayan.
shi shugaban wannan kungiya Alhaji Jawoji Isa kan cewa ai an riga an lafta mai kashin kaji. Wani kira kake gare su su kuma domin ganin yanzu su mai da hankali a natsu a gane inda matsalar take cewa wani al'amari ba haka bane?
To shi wannan da shi harkar rayuwa ta duniya da kuma shugabanci dama haka ta ga dai. Dole a san aikin ka na matsayin ka na shugaba babu irin abin da ba za a iya faɗa akan ka ba. Sai ya kawo kuma dole ka dace shi. Maganan yana kyaman ko shugaban Fulani ko shugaban Magon na Adamawa an faɗi abu a kansa ba tilas ne ka ce ya ɗauka ko kuma bai ɗauka ba. Ko ba haka ba? Sarki ko shugaban ƙasa ma bai wuce. Ba ka ce yana faɗa ba? A kan social media ana faɗan maganganu a kan mutane wanda ba daidai ba. Ko ba haka ba? In ka kasance shugaba dole ne komai na iya faruwa a kanka. Wanda kuma matsayinka na shugaba sai ka ɗauke shi. Ni dai a iya sani na shi shugaban Fulaku ko Magon na Adamawa mutum ne wanda muka ɗauki kan samu na ƙasar Benin muka ba shi aminsa. To wannan shine zan iya faɗa.
Wani shawara kake da shi ga al'umma duba da cewa irin waɗannan shati faɗi da ake ta yi abubuwa ne wanda suke tada hazo wasu lokutan ma suna kai ga baiwa hammata iska musamman ga shugabannin kungiyoyi duba da cewa ku kuke jan ragamar shugabanci a matsakin gargajiya a jiha.
To bana lado da farko dai zan ce nan dama da bawa jama'a hakuri mutane su hakuri su kwantar da hankali shugabanci ya gajiya ka dama dole ne haka ya faru dole ne an haɗa kai an haɗa hankula guri guda an zauna an tattauna an kuma fahimci juna an kuma samu kwashin zaren al'amari wannan shine shugabanci. Ina kira ga jama'a kaza kowa da kowa kowa zai kwantar da hankali sa wannan shine kira ga gari da jama'a gaba ɗaya.
Kamar yadda aka ji hakimin Belal ya karanta wannan labari tare da neman afuwa daga Jaoji. Duk da haka lawayin Miyatta Allah Barista Abubakar Kolo ya ce za su shigar da hakimin kara don neman diyyar bata suna.
Yawa sunan na Barista Abubakar Zubairu Kolone. Dai gaskiya a matsayin na ni ne legal adviser na Miyatta Allah kuma ni ne lawyer shi chairman na Miyatta Allah Alhaji Jawoji Isa. Jiya misali karfe 10:12 sai aka kira ni a SIB akan cewa ai da na aka kira ni zuwa na can sai aka nuna mini post da akan maganan defamation of character akan maganan shi sarkin Belal hakimin Belal ya faɗa akan chairman cewa shi chairman yana karɓar kuɗi a hannun a mutane especially in issue ya kawo kamar gamar game da irin su shari'ar nakin nabi da wayansu yana karɓar kuɗaɗe yana kawo commissioner of police a Adamawa state da aka nuna min wannan tangur kuma a wancan lokaci chairman din yana zaune amma sai na ni lawyer sai na tambayi chairman ga zargin da ake zargin ka akan amma sai ni lawyer ka ga min gaskiya abin da yake faruwa wallahi ya ga min gaskiya akan cewa shi chairman na Miyatta Allah bai taba yayi wannan abu ba bai taba yaje ya samu commissioner of police ya ce masa gashi na kawo maka abu bai taba ba shi aikin sa da yake yi in an zo akwai yadda zai yi settling akan wani issue ya shiga yayi in ya kama barawo ya kama kidnapper ya kama duk wanda ya aikata laifi awa daya mutum ba zai yi hannunsa ba zai tura ma police wannan kan haka aikin sa yake wannan duka kuma mun shaida haka to daga baya da muka samu labarin cewa shi hakimin Belal din ne ya sa aka kama waɗansu mutane wanda yana tuhuman su ko su barayi ko su ko irin dai yana tuhuman su ya sa aka kama su ya sa yaran gidansa suka daki waɗancan mutane har ɗayan ya rasu
amma Barista yanzu misali shi hakimin Belal bayan kun je gabarin commissioner yan sanda ya yadda ya zo gaban commissioner yan sanda ko bai zo ba
yawa da jiya commissioner of police ya faɗa cewa lalle Laraba hakimin Belal zai zo muka jira zuwan sa don shine ainihin wanda ya haddasa wannan abu buji a bakin sa ya zo kuma mu ba abun da ya ba mu mamaki ya zo ya ce shi yana neman gafara abun chairman na Miyatta Allah ya yafe masa yayi kuskure yayi karya da chairman ya gama na kuma kace ai a matsayin mu lawyoyi don in ka bata mutum suna don ka ce masa kawai ka yafe ba haka bane jaridan da ya hira akan cewa shi chairman yana karɓar kuɗi a madadin sunan da a madadin commissioner yana kai masa ya kira yan jaridun yayi musu bayani cewa maganganun da nayi akan chairman cewa ga ayyukan da yake innan karya ne kuma ina neman ya yafe mini haka ne ya kamata ayi amma shi ya tsaya akan cewa za mu hado karfe 2 da shi yazo ya gaya muku ku yan jaridu cewa bayanin da ya yi ma yan jaridu cewa ga aikin chairman Jaoji nan kare ya iya zo to shine yanzu mu muna nema za mu san chairman ya neman hakkinsa amma dole ne mu je kotu ya zo ya gaya mana ina ya samu labarin nan ko kuma ya zo ya nema gafara kotu ya sashi yayi abin da muka nema yayi dama shine abin da ya kamata ayi.
To idan muka sake leƙa ga shugaban kungiyar mai ta'alla Ja'oji Isa, ya ba mu labarin abin da ya faru a gaban kwamishinan 'yan sanda da kuma buƙatar da suka bayyana.
To yanzu su sun gamsu da zuwa su zo su rubutan zai je ya sake janye kalamansa ko dai da kuka tashi a gaban kwamishinan 'yan sanda maganar da ta susu ce da haka kenan koya.
Abin da ya faɗa a gaban kwamishinan 'yan sanda ya gamsu. Shin zai za su je su rubuta su nuna duniya abin da suka faɗa ba haka bane. Mun gangara mun dawo gaban PPRO Ngroje ya nana ta cewa shi zai fada zai nuna duniya abunda suka yi da ba haka bane abunda suka yi da kuskure ne na sheto su yin gani su yi kuma duniya ya gani.
To yanzu tunda kuka rabu a ofishin ƴan sanda musamman gaban shi kwamishina ya sake tuntubar ka a ina za ku yi wannan zamar me za ku yi a gurin zamar ko dai har yanzu ba ai komai ba.
Yanzu dai ba ai komai da ya ce mana za mu zo mu zanna shi a shi tunda zaman da dan jaridu ne da dan jarida za a yi zaman ba zai zo ba na sheto shikenan mu kuma dole mu nuna duniya shi ma gunda yake aje a nemo shi ya fada ma duniya shi fa abunda suka fada din nan ƙarya ne don ko kai babba ne in kai ƙarya ka fito ka ce ƙarya ne sannan duniya ya yadda lalle ka fadi da jiya ga abunda ka fada yau ka fito ka ce ƙarya ne in ba haka ba mu ba za mu yadda ba. Idan ina godiya Allah ina godiya annabi Allah ina godiya shi kwamishinan polin Adama Zidek don abunda ya sa yayi gaskiya ya nuna shi mai gaskiya ne don yayi bincike da kanci ya tabbata wannan abu ƙarya ne. To abunda nake fada don Allah in ma ka tubi mutum to ka bincika ka tabbata wannan abu yayi ne ko bai yi ba bai kamata ba in ka yi abun nan da zuciyan ka kawai ka fito da wani kalma wanda ba shi bane wannan ba daidai bane don Allah ina roƙo shi kuma ina godiya shi kuma shinan police har ga Allah don yayi tsakaninsa da Allah kuma yayi gaskiya don yau da aka ga shi sai hakimin din ya fito ya ce wallahi ba haka bane gaban ku shinan police ina godiya Allah ina godiya annabi Allah ina godiya gaban ku shinan police ni kuma ina nan in akwai wanda na karbi na ragoman sa ya fito ya ga ya mai wane ka karbi na ragoma na wallahi ni za mu yi magana da shi wanda ya faɗa din kuma ba za mu yadda ba za mu amince ba don ya bata mana suna yazo ya nuna duniya shi abun da ya faɗa yake faɗa ƙarya ne ko shi waye ne ya faɗa ƙarya ne.
To me zaka ga yawa ma magoya bayanka musamman ƴaƴan wannan kungiya da me yace Allah duba da cewa wani alabari kusan ma zai shafi kungiyan ku a matsayin ka na shugabanta na jaha.
Abunda zan ga ya musu ku waya kwandar da hankalin sa ya haƙuri wannan abu ƙarya ne wannan abu ba gaskiya bane tunda rana daya taka abun ya fito ya nuna ƙarya ne sun faɗa ƙarya ne gaban kwamishinan police yazo ya faɗa ƙarya ne don Allah kowa ya yi haƙuri duk abun da yake ya ji abun da suka ji su yi haƙuri.
Masu sauraro kun dai ji abin da ya faru har ya kai ga haifar da sakamako irin wanda ba a bukata. Za mu koma gefe domin jin yadda wannan takaddama za ta haifar don sake dawowa don sanar da ku masu sauraro. Yanzu a madadin wakilinmu na jihar Adamawa Salisu Garba Lado ne taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
An gaishe da Sarfil. Yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Ibrahim ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaicen sojojin Ukraine waɗanda ba su kai na rashe yawa ba na ta janyewa daga fagagen daga a gabashin Ukraine yayin da sojojin Rasha ke daɗa dannawa zuwa yamma a cewar Janar Alexander Siski na sojin Ukraine jiya Lahadi. Shugaban Ukraine ma Volodymyr Zelensky ya sake kokawa ga abokan arziki da su tura ƙarin makaman kare sararin sama samfurin Patriot cikin gaggawa. Kasar Burkina Faso jiya Lahadi ta sake dakatar da wasu kafafen yaɗa labaran ƙasa da dama, wasu ma har sai yadda hali ya yi saboda salon da suka bi wajen bayar da wani rahoto mai zargin sojojin ƙasar da karkashe mutane ba bisa ƙa'ida ba a cewar hukumar kula da harkokin sadarwar ƙasar. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya sake kulla wata alaka ta ra'ayin riƙau da Prime Minister Hungary Viktor Orban idan ya ci zaɓe a watan Nuwamba. Trump, wanda ake ganin shi zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a zaɓen shekara ta 2024, ya yi wannan furucin ne a wani jawabinsa ga babban taron 'yan ra'ayin riƙau CPAC da aka yi a Budapest. Kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da jami'an diplomasiya sun soki wata doka wadda majalisar dokokin ƙasar Iraki ta kafa a ƙarshen mako ba tare da yaɗawa ba, wadda ta tanaji hukuncin fursuna mai tsanani ga 'yan luwaɗi da maɗugo da masu canza jinsinsu.
Masu sauraro, da takaitattun labaran ne kuma za mu naɗe tabarmar shirinmu na yanzu. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Balawe da ya shirya ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Calvin, ni Aisha Mu'azu ake cewa uni lafiya. Ma'assalam.